This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Juma'a 28 ga watan Fabrairu na shekarar 2025. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewar kimanin masu sana'ar saran itatuwa 10 ne ƴan Boko Haram suka hallaka a wani ƙauye da ke ƙaramar hukumar Dambuwa a jihar Borno. Muna tafa da rahoton. Baya ga haka kuwa muna tafe da shirin tubalin tsaro, inda a yau shirin zai dora ne akan tattaunawar makon da ya gabata akan nadin Sha'aban Ibrahim Sharada, wanda wata kungiyar ƙasa da ƙasa da ke sa ido kan sha'anin tsaro da bayanan sirri ta duniya ta yi masa a matsayin darakta. Sannan idan an jima za mu bude muku layukan wayar mu domin mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce 1-202-980-6850. Kada a manta sai an sanya alamar tarawa a farko, wato plus. To amma da farko ga labaran duniya.
To assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Wata ganawar da aka yi yau tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da zamar kammala wata yarjejeniyar da ka iya baima Amurka damar haƙo muhimman ma'adanan Ukraine ta rikide zuwa zazzafar gardama tsakanin shugabannin biyu, ta yadda har Trump ke kashe dima Zelensky cewa auka yadda a cimma yarjejeniyar au mu zama kanmu. A wani bayani da ya wallafa a kafar sada zumunta bayan ganawar, shugaba Trump ya nuna cewa yarjejeniyar da aka shirya kammalawa ta fawar gaje. Na lura cewa shugaba Zelensky bai shirya yin sulhu da sanya hannun Amurka ba, saboda yana ganin sanya hannunmu na bashi wani babban tagomashi wajen tattaunawar daidaitawar, abinda Trump ya rubuta kenan. Kafar labaran gwamnatin Masar ta ce an fara tattaunawa a mataki na biyu na yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da kungiyar da Amurka ta ayyana a matsayin ta ta'addanci, wato Hamas, a birnin Al-Qahira kwana guda kawai gabanin karewar wa'adin mataki na farko na yarjejeniyar. A wani bayanin da aka saka a shafinta na intanet, kafar labaran ta ce tawagogin da suka fito daga Isra'ila da Qatar sun isa birnin Al-Qahira da daren ranar Alhamis, kuma sun fara abinda ta kira tattaunawa sosai kan mataki na biye na yarjejeniyar. Qatar da Amurka da Masar ne ke shiga tsakani a wannan tattaunawar. Jama'iyyar 'yan gabadai-gabadai na gidi ta wato ko Progressive Conservative Party PC ta yi gagarumar nasara a zaben lardin Ontario na kasar Canada, inda ta zama mai rinjaye a karo na uku a jere, wanda ba kasafai hakan kan faru ba, a cewar wani gidan rediyon Canada, wanda hakan ya biyo bayan wani salon yakin neman zaɓe da aka fayi ambaton shugaban Amurka Donald Trump. Shugaban jama'iyyar ta PC Doug Ford ya yi kiran da a gudanar da zaben wuri shekara guda gabanin ainihin lokacin zaben. Yana mai dagewa cewa yana buƙatar hurumi mai ƙarfi don yakar harajin da Trump ya yi barazanar laftawa. Tun dama Ford mai shekaru 60 yana da rinjaye a zaben majalisar lardin da aka gudanar. Trump dai ya yi barazanar lafta harajin kashi 25% kan kayayyakin da ke fitowa daga Canada da Mexico. Al'amarin zai yi matukar shafar lardin Ontario, wanda tungar sana'antu ne. To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sabuwar bataliyar dakarun kai martanin gaggawa na kungiyar kawance ta NATO na jaraba karfinta a Romania daga nisar kilomita 50 daga kan iyakokin Moldova da Ukraine. Dakarun NATO daga kasashen Turai na gudanar da atisayen soji mafi girma a wannan shekarar mai taken Steadfast 2025, wato tsayayyar turjiya ta shekara ta 2025. Hafsan hafsoshin sojin Romania General Gashgir Vlad ya ce,
Wars are always adapting and changing, and as you noted, drone warfare, a significant new addition here.
Yace, wannan na da matukar muhimmanci saboda shine atisayi na farko da muka jaraba girki dakarun kai martanin gaggawa na kasashen kawance. Ina mai alfaharin ganin cewa wannan al'amari ya auku ne a Romania. Kuma yana da muhimmanci wajen maida hankali kan tsarin daukar matakan soji na haɗin gwiwa tsakanin sojojinmu da kuma tsakanin rukunoninsu. Shi kuma Admiral Stuart Mons, kwamandan sojojin ruwan Amurka shiyar Turai da Afirka, ya ce,
It's very important, first of all, because it's the first training event when we
practice. Dama shi yaki a kullun batu ne na sajewa da canzawa, kuma kamar yadda ka lura, yaki da jirage marasa matuka wani babban sabon abu ne da aka fara a nan. Saboda haka NATO na nazari da atisayi kan wannan da kuma kokarin sabawa da amfani da sabon wato makamai.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, kimanin masu sana'ar saran itatuwa goma 'yan Boko Haram suka kashe a wani ƙauye da ke ƙaramar hukumar Damboa a jihar. Mutanen dai na zuwa ƙauyuka ne na saran itatuwa wajen sarrafa shi zuwa gawayi, inda 'yan Boko Haram ɗin suka hallaka su. Wakilin murya Amurka Ibrahim Mustafa na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Lamarin da ya janyo asarar rayukan mutane goma, ciki har da matasa da ma magidanta waɗanda harin ya rutsa da su. Al'amarin kashe masu sana'ar sarin itatuwa dai na ƙara tsananta a sassan jihar Borno, lamarin da ya kai ga wasu ƙauracewa sana'ar da ma buƙatar gwamnati da ta shiga lamarin wajen magance wannan matsala da ya zame ruwan dare ga duniya a jihar Borno. Dan uwan wani da harin ya rutsa da shi ya shaida yadda lamarin ya faru da dan uwan nasa. Yana cewa dan uwan nasa ya fita tsawon kwanaki biyu zuwa uku, ba a samu labarin inda yake ba. Hakan yasa suka yi wa 'yan banga da 'yan bijilanti da ma 'yan ƙato da gora magana akan lamarin. Bayan sanar da su, aka zafafa bincike, inda aka samu gawarsa a yashi a daji, inda suka tabbatar musu da cewa an samu gawan dan uwan nasa da wasu abokan sana'arsa, inda suka bayyana za a yi musu jana'iza a inda aka same su. Ya ce mamacin dai yana da mata biyu da yara biyar, inda yake sana'ar sarin itatuwa don rike iyalansa. Ya ce sukan je sarin itatuwa sau da dama, suna ƙonawa a daji suna mai da shi gawayi. Al'amarin kashe-kashe da garkuwa da mutane dai na ci gaba da faruwa a sassan jihar Borno, inda 'yan Boko Haram suke tilasta wa mutane tare da kwashe kayan abinci da ma kashe su. Wasu mazauna garin Damboa sun bayyana cewa dama akan samun kashe-kashen mutane akai-akai a yankunan da ake zuwa sarin itatuwa, duk da an hana zuwa dazuka sarin itatuwa, amma kasancewar babu, mutane suke zuwa don samun 'yan kuɗaɗe da za su yi amfani da shi wajen biyan bukatunsu.
A gaskiya dama an hana itaciya, amma da yake wani hali rashin babu sai sa wallahi ake zuwa don mutane su samu na kashewa. Amma gaskiya dama ana kashe mutane da amma gaskiya yanzu kisan yayyuwa ya ba matasan aiki tsakanin da Allah. Amma gaskiya rashin babu ne, rashin aikin ne yake sa ake zuwa yin nan ni itaci
zuwa yejin nan. Dama an hana, amma halin da mutane suke ciki suna zuwa rana da kashe su, ya kamata ga wannan mataki a kai.
Shugaban 'yan banga wadda suke wanzar da tsaro a yankin ya tabbatar da faruwar lamarin.
hawarar kushafa yana alamar na kauya ka dauye sirina.
Ya ce yau sun samu labarin tafiyar su saran itatuwan gawayi ya kai kwanaki 3-4 bayan sun ji labarin suka yi gamayya da yan banga da yan kato da gora da ma civilian JTA da yan vigilante inda suka bi sassan wajaje da mutanen ke zuwa dazuka saran itatuwa inda suka je suka tarar da kekunan su da wasu gawawwaki wanda yace daukan su ma ba zai yiwu ba saboda yanayin gawawwakin anan suka yi musu janaiza. Ya ce daga wajen zuwa gari akalla zai kai kilomita 20 duk da an hana zuwa wajajen amma sha'anin rike gida dole ya kai su.
Na shi ma ne numbula da kuru da alaman na kilomita pindi ya isi amma har ka fatoro ta yi ruma da dole konga su.
Hararen yan Boko Haram dai na ci gaba da shafan mutane inda a baya-bayan nan wasu yan banga suka taka bom a hanyar Dambuwa zuwa Biyu lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane biyu aka kuma yan Boko Haram sun kashe wasu manoma biyar a wani kauye da ke kan hanyar. Yanzu haka dai yan Boko Haram na zafafa hare-haren su kama daga farwa masunta masu kamun kifi da ma kwashe kayan abinci da garkuwa da mutane. Izuwa hada wannan rahoto na yi kokarin ji daga hukumomin tsaro da gwamnatin jihar Borno sai dai zuwa hada wannan rahoto ban samu ji daga gare su ba. Ibrahim Mustafa, muryar Amurka daga Maiduguri.
To madalla a gaida Ibrahim Mustafa. Shugaban majalisar koli akan al'amuran addinin musulunci a Najeriya, sarkin musulmi Muhammad Sa'ad, ya sanar da ganin jinjirin watan Ramadan ga sanarwar.
Dan rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim. Yan uwan jama'ar musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau juma'a 28 ga watan Fabrairu shekara 2025 miladiya ya zama 29 ga watan Sha'ban shekara 1446. A yau mun samu labari daga shugabanni da kungiyoyi daban-daban na ganin watan sabon watan Ramadan a garuruwa daban-daban. Mun gamsu da wannan rahoto da aka aiko mana daga wannan shugabanni kuma muka tsaya da gobe ɗaya ga watan Maris ya zama ɗaya ga watan Ramadan insha Allah. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon bauta masa, ya ba mu ikon taimaka ma ƴan uwanmu marasa galihu, ba mu ikon yi ma shugabanninmu addu'o'i domin su gyara ƙasarmu, ba mu ikon taimaka ma bayan Allah marasa galihu. Muna ƙara kira ga duk ƴan uwan musulmi maza da mata a duk ƙasar nan a ɗaure ɗamara a dage wajen bautar Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan wata mai albarka, wannan wata mai alfarma. Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon bauta masa, ya ba mu ikon azuntar wannan wata mai albarka, ba mu cikakken ladar da yake ba bayan da suka yi wannan azumi da aljanna firdausi ba tare da sabi ba. Muna ƙara gaishe ku, muna muku barka da shugaban wannan wata mai albarka Ramadan Mubarak zuwa ga duk ƴan uwanmu musulmi ba ma ƙasar Najeriya ba, duk faɗin duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Tuma dalla da fatan al'ummar musulmi a duk faɗin duniya za su ɗauki azumi lafiya, Allah ya sa damu da albarkacin wannan wata, amin. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Idan ana biye da mu a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawa da muka yi da Honorable Sha'ban Ibrahim Sharda, wanda wata kungiyar ƙasa da ƙasa da ke tattauna matsalolin tsaro da bayanan sirri, wacce ke aiki da kwamitocin tsaro na majalisun ƙasashen duniya ta nada a matsayin daraktanta kuma ɗan kwamitin amintattu. a wannan mako Honorable Sha'ban Ibrahim Sharda zai ci gaba da bamu amsar tambaya da ne masa ne kamar haka.
Kai a matsayin ka honorable daga nan Najeriya ta kamaimai a cikin wannan sabga me za ka yi yaushe ne ake sa ran ganin wani ba kasa sannan kuma suwaye masu ruwa da tsaki a cikin wannan batu.
To masu ruwa da tsaki zan fara ta nan akan batun shine na farko dai a Najeriya ne kadai ne wakili a Afirka akwai kasashe biyu uku amma su kadai membobi ne na Board of Trustees ni kadai ne daga kungiyar nan daga shugabanta Robert Pittenger wanda dan majalisar wakilai ne sai ragowar mutane shugabannin kwamitocin tsaro na Amurka na Ingila na Netherlands na Germany na Faransa da ragowar kasashen duniya duka sunan su membobi na majalisar zartarwa to ni ma member ne yanzu to sai kuma aka kara min director da zan kula da kasashen Afirka aikin da aka bani guda hudu ne aiki na farko kokarin isar da sakon wannan kungiya da karbo sakon shugabannin majalisun dokoki na kasashen Afirka 54 majalisar wakilai da majalisar dattawan shugabannin su na biyu kokarin bada dama ga shugabannin kwamitocin tsaro na kasashen Afirka da ragowar ƴan majalisun dokoki na kasashen Afirka su ringa halartar tarukan waɗannan kungiya domin sanin halin da duniya take ciki kuma su sanar da duniya me muke ciki a Afirka. Abu na uku bada shawarar matsaloli da ya kamata a tattauna a wannan taron da ake na duniya wanda suka shafi kasashen Afirka topic din. Na hudu na bada shawarar waɗanda suke da hikima da fikira na fahimtar tsaro a maganar al'ummar kasashen Afirka na cewa ni ina so a sashi jawabi a rana kaza a wuri kaza a ƙasa kaza a lokacin da ake gudanar da wannan taro. Abu na biyar shine bada shawarar cewa kamar yanda watan Disamba muka yi taron nan a birnin Washington, watan Fabrairu nan da muke ciki muka yi taron nan a kasar Philippines birnin Manila. Wannan wata biyu masu zuwa na me shi kuma shugaban majalisar dattawa na kasar Spain ya gayyaci wannan kungiya za mu hallara a birnin Madrid zai karbi bakuncin mu duk kasar da muka je gwamnatin gaba ɗaya komai tsayawa yake a kwana biyu ne saboda manyan baki sun zo daga duniya. Zaka tadda ɗin majalisun wakilai na Amurka kamar guda goma, sanatoci kamar guda 20 da ragowar kasashen duniya gaba ɗaya European Counters ɗin 20 da wani abu 22 super counters ɗin da kasashen Afirka da ko ina masu ruwa da tsaki a harkar tsaro da jami'an tsaron da shugabannin kwamitocin tsaron da expert waɗanda suke gogaggu ne a harkar tsaro da kamfanin da kanta suke da alaka da harkar tsaro da bayanan sirri da hukumomi da suke kula da cin hanci da rashawa da hukumomi da suke kula da financial institutions duka za a hallara a wannan wuri. To ni zan ba da shawara cewa Najeriya ta shirya muna buƙatar a kawo wannan taro wanda in Allah ya yarda in mun samu haɗin kan gwamnatin tarayyar Najeriya suna da sha'awa to zan kawo gaggagaggan mutanen Najeriya shugabanni da ƴan kungiyoyin kwadago da sauran masu fada a harkar tsaro su fada musu abin da yake damun Afirka da Najeriya shugaban ƙasa da gwamnatinsa ta yi bayanin nasarorin da aka samu. To ina tabbatar maka wannan zaman zai canja abubuwa da yawa. Kada ka manta Malam Hassan a majalisa ta 8 lokacin ana fama da matsalolin Boko Haram ba yanda ba a yi asiyarwa da Najeriya makamai da kudin mu za a sai Super Tucano. Gwamnatin kasar Amurka ta ce ba za a saida ba saboda bayani da aka samu daga wasu kungiyoyi wanda ba su kai rabin namun nan ba sun ce kawai ana kashe fararen hula. Suka yi amfani da wannan committee aka ce shugaban kasa kada ya saida bana da wannan Obama committee aka yi daga nan na ƴan majalisu suka tashi suka je suka warware wannan matsalar akan bayani. Bayani ne to ni yanzu a ce ba za a sayar da Najeriya makami ba in gwamnati tana so ta sai makami ta fada mana inda take so ta siya. In ana buƙatar wani taimako a duniya harkar tsaro gwamnati ta zo ta ce ga abin da take so ta ba mu kwana uku. Mu haɗu da waɗannan mutanen su ba mu kwana uku ba a warware wannan matsalar ba. Sai dai kuma wani lokaci idan ba a da bukata kuma ba yanda zaka yi tunda ba zaka iya yi da kanka ba.
Haka a ƴan kwanakin nan an yi ta cece kuce dan gane da butun cewar gudumawar da hukumar kasashen duniya ta Amurka to USAID ke barwa wani bangare na tafiya ga taimakawa Boko Haram. Kai a matsayin ka na wanda ka jagoranci kwamitin tsaro a majalisar Najeriya ta wace fuska kake kallon wannan zargi da aka yi cewar USAID tana taimakawa Boko Haram?
Wannan bayanin ai ba a taɓa yinsa ba a da daga dai can sai dai wani a gefe sannan a nan gwamnatoci zaka ji ko shugaban sojojin Najeriya Christopher Musa yayi bayani kwanakin baya wanda yake cewa da aka yi mai tambayoyi akan yaya mutanen da suke samun kuɗi yace wai sani amma da yace ya kamata a bincika yace ba yanda za a yi ba mai daukar nauyin mutanen nan a ce sun yi shekara 15 karfin su ya kasa karewa wa yake ba su makaman nan duk waɗannan bayanan ana da su a gefe amma kowa tsoro yake fito yayi bayani amma tunda har Allah ya kawo magana ta fito daga can to ai ko sai a gode wa Allah ko haka ne ko ba haka bane bincike ne zai tabbatar ya za a yi binciken nan shine a engaging expert waɗanda suke da alaka da mutanen nan a je a bididdigin abin idan haka ne to a dakatar da kuɗin nan maimakon wannan kuɗin mu nema a sauya mana wannan kuɗin a kawo abin da zai wa al'umma amfani a gyara kuskuren da aka yi na baya idan kuma ba haka bane ba to shi ma a fito a yi wa mutane bayani yaya wannan abin ya kamata ya kasance amma duk wannan abin ya ji ya dawo ne akan maganar mu'amala da alaka ko ofishin jakadancin America na Najeriya NIG ya ce zai bincika amma bai tabbatar da maganar ba
honorable sharada idan muka duba wannan zarge da Mr Scott Perry dan majalisar Amurka yayi dangane da cewar kudaden da ake bada tallafi a kasashen duniya ta hannun USAID na tafiya ba ma ga Boko Haram kadai ba har irin su kasashe irin su Afghanistan da sauran kasashe kan nan da yake an ambato sunan Najeriya a ciki cewar Boko Haram tana samun wannan tallafi daga USAID kana ga da yaya Najeriya ya kamata ce ta mai da martani dangane da wannan zargin
masu sauraro ba ƙarshen shirin muke nan a makon gobe idan Allah ya kai mu za mu kawo muku ƙarshen wannan tattaunawa amma kafin nan kafin lokacin Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti a madadinta da kuma sashen Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
madalla a gaida Hassan mai na kaina yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ke ci mu gutuwa a ƙarya lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850 kada a manta lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850 layin mu a buɗe yake ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun sami kiran mu na farko daga jihar Nasarawa da wa muke magana
Assalamu alaikum suna na shafa ne kacin magaji Danya Musa fage barka da wannan lokaci
yawwa barka dai muna jin ka
to fage Fage gaskiyar magana shi ne ina son ji kamfanin gwamnan jihar Nasarawa musamman game da maganan ƙananan hukumomi a wannan jiha namu don abin da yake faruwa a gaskiyar magana shi ne su ma'aikatan ƙananan hukumomi na jihar Nasarawa ba su iya zuwa wurin aiki amma in ka bi su kai musu tambayoyi ne yake faruwa sai su ce abun da ake ba su nan ba shi su inda za su iya rike gidansu da iyalansu saboda haka kiran da nake yi don Allah don Annabi in zai kafa kwamiti akan wannan kananan hukumomi dan su ne suke kusa da talakawa dan a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da abunda za a ci Allah kuma ya sa ku gama da wannan duniya lafiya na gode
to mun gode da fatan wannan kuka naka zai je ga kunnuwan da suka dace kiran mu na gaba daga jihar Sokoto da wa muke magana
kula da shugaba ina ne kanti da shayi galkin daura
muna jin ka
gaskiya nayi farin ciki da na sami dan ku kuma Allah saka da alkhairi kuma muna kira dai ka ban ga watan Ramadan da ya kama to Allah ya yi ba mu ikon taimakawa Allah sa mu shi lafiya mu kare lafiya kuma Allah ka ba mu ikon taimakekeniya tsakanin mu al'umma musulmi kuma mu ci gaba da wa kasa addu'a da ƴan uwa da mun arziki kuma ina godiya Allah saka da alkhairi suna ta shugaba Iliya mai kanti shayi garkin daura ta yi Nigeria
to man gode mallam Iliya mai kanti mu ma mun ji dadi da ka same mu sai kiran mu na gaba daga Niger da wa muke magana to masu sauraron mu lambar da za ku kira kada dai a manta a sa alamar tarawa a farko mun sami kiran mu na gaba da wa muke magana
hello
muna jin ka da wa muke magana
hello
muna jin ka da wa muke magana
Hello.
To masu sauraron mu yau fa layi a buɗe yake. Kun kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. So ga wani kira mun samu da muke magana wa alaikas salam.
Assalamu alaikum daga Niger ne.
Muna jin ka da wa muke magana?
Amfala Alina shugaban kula bazaɗi son kamar ra'ayowa dogon dutse.
To madalla muna ji.
Ba da ra'ayi na bisa ga wannan sabon wata mai alfarma da ya kama. Ina kira ga ƴan kasuwa namu da kasar Niger. Don Allah ku taimaka ma talakawa. Sai kun gani abinci ya tsada. Talaka mai karamin ƙarfi ya so ya samu dan tallafi. Nagode mu da Amerika umma mala Alina daga dogon dutse a cikin Yahudan Niger.
To mun gode da wannan kira naka. Mun ƙara samun wani kira daga Niger. Da wa muke magana? Salamu alaikum da wa muke magana?
Muna kuna magana da Alhaji Adamu Tabakali.
Muna jin ka Alhaji Adamu.
Daga nan birnin Tarayya ta Niger, birnin Yawai.
Muna ji me zaka ce?
To zan ce abin da zan ce da gaskiya tunda daga Allah ka fara Ramadan musamman ga ƴan kasuwar mu zai zan yi tsokaci akan harkar kayayyakin masarufi.
Ka dan rage akwatin rediyon ka.
Bana kuda baki nace zan yi magana ne game da harakar ƴan kasuwar mu da ke ga watan wannan na Ramadan da ya kama.
To mun gode da wannan kira naka. Daga Ibadan da wa muke magana? Daga Ibadan da wa muke magana? Wa alaikas salam.
Magaji dan malam gada wanda.
Muna jin ka malam magaji.
To ina kuma jama'a fata alheri gangi wannan wata Allah ya sa albarka. Allah ya gode ka ruwa mun asiri kuma Allah ya gode mun kai kala mai zuwa.
Muna jin ka. To mun gode da wannan kira naka. To malam mun gode da wannan kira naka sai kuma kiran mu na gaba da wa muke magana?
Kuna tare da Rabiu daga Saura.
To muna ji malam Rabiu.
To alhamdulillah ina muku fata alkhairi biyo ye. Kokarin ku da kuke na ba mu fadar ra'ayin mu. Babban abin da zan tattauna akan shine yawa shine akan a burge mu da chairman din karamin hukumar Saura yake yi. Ke shiga office din karfe 8 ba zai tashi ba sai karfe kamar 6 ko 7 na yamma domin sauraron ainihin kuskuren mutanen sa da sauransu tun rabon mu da samun irin wannan shugabanci na adalci tun lokacin da ainihin Ado Sani Kiri ya yi zama chairman din Saura saboda haka wannan ba karamin koyi bane da sauran chairman na karamin hukumar na ainihin jihar Jigawa yi akan wannan ba'an Allah da yake tsayawa domin din ainihin kwace-kwacen mutanen sa zan kuma kokarin sanar da shi cewa wannan makarantar firamare da muka yi tare da shi dan Allah da annabi ya kokari ya mata ainihin kofofi saboda karnuka da kashi da mutane da suke zuwa cikin kuma a sa security akan ta.
To madalla mun gode da wannan kira naka kuma da fatan kukanka zai je ga kunnuwan da suka dace. Masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku. To yanzu kuma lokaci ne ga labaran duniya amma wannan karan a taƙaice.
To a takaicen wata ganawar da aka yi yau tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da zamar kammala wata yarjejeniyar da ka baima Amurka damar haƙo muhimman ma'adanan Ukraine ta rikide zuwa zazzafar gardama tsakanin shugabannin biyu ta yadda har shugaba Trump ke kashe di ma Zelensky cewa auka yadda a cima yarjejeniyar au mu zama kanmu. Kafar labaran gwamnatin Masar ta ce an fara tattaunawa a mataki na biyu na yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da kungiyar da Amurka ta ayyana a matsayin ta ta'addanci wato Hamas a birnin Al-Qahira kwana guda kawai gabanin karewar wa'adin mataki na farko na yarjejeniyar. Jama'iyyar 'yan gabadai-gabadai na gidi ko Progressive Conservative Party PC ta yi gagarumar nasara a zaben lardin Ontario na kasar Canada inda ta zama mai rinjaye a karo na uku a jere wanda ba kasafai hakan kan faru ba a cewar wani gidan rediyon Canada wanda hakan ya biyo bayan wani salon yakin neman zabe da aka fai ambaton shugaban Amurka Donald Trump. Shugaban jam'iyyar ta PC Doug Ford ya yi kiran da a gudanar da zaben wuri shekara guda gabanin ainihin lokacin zaben.
To masu sauraron mu da haka muka ka karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. A madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Scrum da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri. Mu kwana lafiya sai da safanku.